Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman wanda ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe ne da matakan da masu ruwa da tsakiyi a masarautar Kwanta Gora ke dauka don magance kalubalen tsaro muna da kashi na biyu na ra'ayin mai duba zabe a jamhuriyar Nijar ita kuma kungiyar makiyaya ta yatti Allah kautal hore ta nuna damuwa ga yadda wasu kafafen labaru ke alakanta miyagun laifuka da wata kabila muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum barkanku da hantsi da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karantu ɗan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci 12 suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zabe ga zababben shugaban kasar a ranar Laraba a wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba masu zabe na Electoral College sun dai tabbatar da Joe Biden a matsayin zababben shugaban kasar wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba tabbatar da nasarar Biden na samun ƙuri'u 306 fiye da waɗanda Trump ya samu 232 shine mataki na ƙarshe wanda daga shi sai a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga wannan watan na Janairu sai an samu dukkan majalisun Amurka biyu sun amince da sakamakon zaben kamun zaben ya zama halattacce amma ƴan jam'iyyar Democrat ke da karamin rinjaye a majalisar wakilai kuma suna da yakinin tabbatar da nasara ga Biden kana a majalisar dattawa kuwa inda aka fi ƴan Democrat din yawa za su hada kai da ƴan jam'iyyar Republican da suka amince da cewar Biden ya lashe zaben don tabbatar da nasarar a gare shi. Shi kuwa Trump ya kwashe makonni yana ikirarin cewar an murɗe mishi zaben da ya lashe don samun shugabanci karo na biyu yana ci gaba da yin wannan ikirarin. Sakamakon zaben dai zai sa Trump ya kasance shugaban Amurka na biyar da ya taba faduwa zabe bayan kammala zangon farko a tarihin siyasar kasar sama da shekaru 245. Kimanin mutane fiye da 100 ne aka kashe a jamhuriyar Nijar a lokacin zaben shugaban kasa a wasu harhare da aka kai kauyuka biyu wanda shine kisan gilla mafi muni da aka kai akan fararen hulla a kasar da ma kasashen yankin hamada da ke fama da ƴan ta'adda yanzu muka dawo daga inda aka kai harin wanda aka kai a ranar Asabar a ƙauyen Choma Bango an kashe kusan mutum 70 sai ƙauyen Zaraman Doribe inda aka kashe kusan mutum 30 a cewar Almu Husseini shugaban karamar hukumar Tandike Windi wanda kuma ƙauyukan biyu suke ƙarƙashin shugabancinsa ya kuma ƙara da cewar akwai kuma wasu mutum 25 da suka samu raunuka an garzaya da wasu birnin Niamey wasu kuma zuwa birnin Olam don samun magani maran dai sun zo akan babura amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin Almu ya ce ƴan ta'addan sun rabu gida biyu inda kashi ɗaya suka kai hari a ƙauyen Zaraman Doribe wasu kuma suka kai a ƙauyen Choma Bango ƙauyukan dai suna da tazarar kimanin kilomita 7 a tsakaninsu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ayin allurar rigakafin corona a Amurka na tafiyar hawainiya kuma da akwai rudani amma a jiya Lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba Fauci ya shaida wa gidan talabijin na ABC cewar babu shakka har yanzu ba mu kai inda muke buƙatar kaiwa ba, amma muna buƙatar ƙara azama. Ya zuwa yanzu dai an raba zubin allurar sama da miliyan 13 a jihohin Amurka, wanda kamfanoni biyu suka samar, wato kamfanin Pfizer da BioNTech, amma har wayo an samu damar yi wa mutane miliyan 4,200 rigakafin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar gwamnatin tarayya ta raba allurar zuwa jihohi fiye da waɗanda ake da bukata don gabatar da su ga jama'a. Shi kuwa Fauci cewa yayi babu wasu alamun nasara, don kuwa ya zuwa yanzu bayan kwanaki 3 da fara yin allurar a ce kawai an yi ma mutum miliyan 1,500. Ya kuma kara da cewar har sai an samu fahimtar juna da jihohi 50 da ake da su a kasar kamun a samu nasara. A wata tattaunawa ta waya da ba a saba gani ba, ranar Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci jami'in zaɓe a jihar Georgia da su samo mishi adadin ƙuri'u da za su ba shi damar lashe zaɓe da aka ce Biden ya kada shi. Jimana, abu kawai da nake buƙata shi ne ina neman ƙuri'u 11,780. Na tabbatar da muna da waɗannan ƙuri'un, don kuwa mu muka lashe jihar. Abinda Trump kenan yake shaidawa babban jami'in zaben jihar, Brad Raffensperger, a wani bayani da aka nada kuma gidan jarida na Washington Post ya samu. Cikin tattaunawar ta sa daya, Trump ya yabawa jami'in zaɓe Brad da mataimakin shi Ryan Jamney. Trump dai ya ki amincewa da sake kidaya ƙuri'un jihar ta Georgia da aka yi har sau 3, wanda ya tabbatar da Biden a matsayin wanda ya lashe jihar.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu ruwa da tsaki a masarautar Kwantagora da ke jihar Neja sun gudanar da taro na musamman don gano bakin zaren taɓarɓarewar tsaro a yankin. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wannan al'amari dai ya sa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska a jihar Neja mai fama da wannan matsala ta ƴan bindiga ya gudanar da wani taro na musamman da masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron domin gano bakin zaren. Taron da ya hada da hakimai na masarautar da kuma shugabannin Fulani har ma da ƴan banga. Ga dai abinda sarkin ke cewa a lokacin bude wannan taro a ƙarshen wannan mako.
Mako gargadi ne game da abinda kuka sani. Tun lokacin da Fulani suke zuwa, na muku gargadi cewa ku tsare duk wanda ya zo ba ko karku ya da ku ba shi masauki sai na sani.
Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulani na jihar Niger da ya samu halartar wannan taron ya ce sun yi farin ciki sosai da shirya wannan taro daga fadar mai martaba sarkin Sudan.
Domin waɗansu abubuwan da an fi sabon rigiya duk musulmi Allah ya baƙin ciki da shi, kuma da abin da an kawo manoma, sai kuma hukumar da an ga ɗauka a haifar da mutum a yanki shi ba san inda ya fito ba, ba shi aikata ba, haka wannan abu wani abu ne na ɓacin rai.
Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƴan banga a masarautar Kwantagora Aliyu Ibrahim Makiga ya ce a yanzu suna sanya idanu akan duk wani bako ko kuma baki da ke shiga yankin masarautar Kwantagoran mai kunshi da ƙananan hukumomi guda 6.
Iyaka dai ana gabatar da aiki ga waɗanda suke yi ba daidai ba, sannan kan baki da ke shigowa a samu tantancewa masu gaskiya ne suka shigo ko marasa gaskiya. Idan kana da gaskiya ka za ka tafi, in ba ka da gaskiya za a mai da kai.
To sai dai a bincike da aka gudanar ya nuna cewa a 'yan kwanakin nan akwai ɗaruruwan Fulani makiyaya ko ma dubbai da suke barin jihar Niger zuwa kudancin Najeriya, al'amarin da ke da alaka da matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Bayan kammala zaɓe a jamhuriyar Niger da yadda ya kai zagaye na biyu, masu duba zaɓen sun bayyana ra'ayinsu kan yadda zaɓen ya gudana. Ga kashi na biyu na ra'ayin Abdullahi Aliyu, wanda ɗaya ne daga masu duba zaben daga Najeriya.
Muhammad Ahmadu da Muhammad Usman suka zo filin jirgi. Mun ga mutane suna tafiya ƙasa sun yi nan, suna ta tafiya muka tambaya wai hawan sallah ne za a komi ke faru aka ce man a'a ai za a je filin jiki ne a tarbizuwan Muhammad Usman tare da shi Hamma Ahmadu to amma kuma ba mota ba wanda suka ce a mutane ne suke so su je saboda sha'awar da suke da ita su ga abin da zai faru su shigo tare su sauko daga jirgi su shiga mota kafin mutane su dawo mu ma ba mu da zabi haka muka bin mutane har zuwa can muka ga yadda mutane suka tafi babu makami ba ihu ba komi suka sauko har ma naji ana ta ihu cewa ba haya ba menene ma'ana dai mutane ba haya su aka dauko ba ba haya ba aro a soyayya ce tsantsa to irin wannan inda kasar mu ce ta Najeriya ina da tabbacin cewa magoya baya ba wai shi din takara ba suna iya zuba sama da miliyoyin kuɗi saboda haka gaskiya akwai bambanci sosai abinda muka gani saboda wannan kusan shine karo na farko da nazo da sa ido a zaben jamhuriyar Niger
to ya kaga ranar da aka gudanar da zabe
mun je wasu kauyuka a Runguza da sauran kauyuka da suke gefe-gefe suna da nisa sosai mun ga yadda mutane suka fito da tawa da matasa da mata suka bilayi ba turereniya ba wani ni na riga zuwa da wannan ya shiga ya nuna aka bashi zai zagaya can ya je jefa ya fito ya tafi shi gida wannan ya ƙara ƙarfa mana gwiwa cewa da irin abin da muka gani na ba a ba mutane kuɗi su je su tarbi dan takara ba a ba mutane kuɗi za su fita su je su yi yawon campaign ya nuna mana cewa lalle demokradiya ta zauna a jamhuriyar Niger lalle demokradiya ta fara tabbata za ta zauna da kafafunta a kasashen mu na arewa maso yammacin Afrika musamman yadda muke ganin cewa ana samun canje-canje kuma abin da ya ƙara ban sha'awa shine zaben da aka gudanar na kananan hukumomi wanda saboda sauran kasashe ana duk wanda ke shugabanci to shike dawama za a kwace za a sa bakin bindiga za a yi komi a tabbatar da cewa an karbi ko ina muka je muna jin abin salin alin gunin ban sha'awa kuma da irin wannan abin zai tabbata a sauran kasashe na yammacin Afrika to ina da yakinin da shekaru 15 ko 20 masu zuwa za a dinga zuwa ana koyon demokradiya a wannan kasashen namu
babu ɗan kalare babu
ɗan ai ɗan kalare sukan yi tasiri a irin zuwa airport wajen karɓo shugaba in zai sauka ai ihu ai banga a nuna cewa fa ka ganmu muna maka aikin da kake so babu lokacin da ake yawon neman qur'a babu lokacin da ake jiha qur'a babu wannan ya nuna cewa akwai tsafta an samu ci gaba kuma gaskiya demokradiya ta zo ta zauna da kafafunta a jamhuriyar Niger duk da mu ma a Najeriya wayewar mu ta siyasa ba a baya take ba
Mai duba zaben Niger Abdullahi Aliyu a zantawarsa da wakiliyar mu Tamar Abari. Daya daga kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Miyetti Allah Kautal Hore ta buƙaci manema labaru su rika tantance bayanai kafin alakanta aikata miyagun laifuka da wata keɓantacciyar kabila. Kautal Hore na nuna cewa wasu kafafen ba sa yin adalci da yin kuɗin goro ga Fulani da cewa suke aikata miyagun ayyuka maimakon ɗora alhakin ga wanda ya aikata laifi da za a iya samu a kowane jinsin mutane. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
A taron manema labarai da suka gudana a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Miyetti Allah ta jihar Bauchi ta ce ya zama tilas a gare ta da ta ja hankulan jama'a da cewa Fulani kalma ce da ke nuni da duk jinsin Fulani gaba ɗaya. Sannan ta ce idan ba Fulani ya aikata ta'addanci sai a bayyana sunansa kamar yadda ake bayyana sunan mutumin da ya aikata laifi a maimakon kabilarsa.
Sunana Alhaji Muhammad Isaini Sarkin Fulani Buza Master Chairman Miyetti Allah Kautal Hore na jihar Bauchi.
Damuwar mu din shine duk abin da aka haya sai Fulani wato Fulani kuma wani language ne gaba ɗaya general in ka sai Fulani. In abu ya faru in an kama wanda ya yi laifi a tantance shi a gan wane ne a son abinda za a danganta mashi amma kar a dinga sai Fulani. Hakan irin haka din ya sa yanzu durin da an karya darajar Fulani kuma an sa yanzu durin da aka gan Fulani sai a dinga kashe su sai ya Fulani terrorist don Allah shi yasa na sai garin tara ku ayi misali nayi misali a takarda da mutane wannan da suka yi ta'addanci manya-manya a Najeriya ba a kiransu da yaren su ba ba wani ina musu cewa babu Fulani masu bata gari ba duk wurin da zan ba Fulani bata gari a kama shi a wani hukunci duk wanda ya dace shi ma dan Najeriya ne yanzu don ni kadai ba Fulani na laifi ya sai aka ni Muhammadu na laifi ba in an ka sai Fulani ka hada Fulani gaba daya shi so shine abin da muke son a cire yan jaridu cire wannan abu
yan jarida suke kan gaba wajen yin amfani da kalaman a labarin su ne da kullum da kabilar Fulani ke bukatar ganin an daina kan wannan batu na tuntubi wani gogaggen dan jarida domin dalilan da yasa yan jarida suke jingina wasu kalamai kan wasu jinsi kuma wasu jinsin su saka sunan su
to suna na Shehu Umar ne dan jarida ne kungiyar Fulani suna da gaskiya to shi dan jarida in bai hankali ba sai ya fada cikin rami bai bi tsari da yanda hidimansa take ba da horon da ya samu to in bai hankali ba shi ma sai ya shiga cikin wannan ramin na maganan cewa bai tantance abubuwansa bisa horo da dan jarida da muka samu bisa yanda tsarin mu na gudanar da aiki yake shine komai ana tantance shi to gaskiya akwai hadari na cewa ka danganta su da wani aika a takaice fadi shine cewa kungiyar Fulani suna da damar su gargadi yan jarida saboda gaskiya wasu daga cikin mu ba su aikin su na tantancewa bisa horon da suka samu
shin me dokar kasa tace kan wasu kalaman fatanci da ke haifar da tsana kan wasu kabila tambayar kenan da nima wani lawyer mai zaman kansa barista Abdullahi Muhammad Inuwa
sun kula ne suna da tantance bisa dokar Najeriya za su yi zuwa cikin fara wanda suka yi shi lantura suka fi rashin jin daɗin su akai sun dodo su masu musu wannan fatancin abin da ya kama daga irin ku kudin jarida wanda za su ce ayi Fulani kaza zuwa irin dan jarida da mu ce Fulani kaza za su iya kai karan mu doka ta ba su wannan dama sannan zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga yan majalisar tarayya da na jihohi su yi dokoki ta irin wato daidai guren da suke da irin kurmi na yin doka don a hana ko a kawo wannan maganganun fatanci wanda yake haifar da tsana yin wannan tsana din ya saba abin da yake daidai cikin sashi na 23 da sashi na 24 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin Najeriya musamman sashi na 24 ya buƙaci duk ɗan ƙasa da irin wato mai abubuwa wanda su haifar da zaman lafiya tsakanin mutane ba wai ne abubuwan da za su haifar da tsana kiyayya ba.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaishe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka ga Binta S. Yaro da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda yake kashi na ƙarshe a hirar wakilin muryar Amurka daga Abuja a Najeriya, Nasir Adamu El Hikaya da Muktar Iliya Emedi, shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Za mu ji dalilan da ke sa shiga wannan mummunar ɗabi'ar ke da sauki. Amma fita dan da kyar kuma ba duk wanda ya shiga ke sa arfita ba. Bari mu koma Abuja ga Nasiru.
Me yake jifa su yin wannan ne? Wace riba suke ji wani dadi suke ji a jikinsu da sai an yi da gaske kafin a samu a tsamo su daga wannan matsala da suka shiga.
Gaskiya ba wata riba da suke samu. Shi harfe shan miyagun kwayoyi duk wanda daga ya fara shi akwai matakai. Mafi yawanci wanda suke fara shi suna fara shi tun daga suna tasowa ne a cikin abokanai ko a makaranta. Daga nan ake fara shi kun ba makaranta ba a cikin abokane ko na unguwa su ne daga nan ake fara shi waɗansu ba a gidan suke fara kadan ne wanda suke fara shi a gidan su in kaga kuma yaro ya fara a gidan sa ko yarinya ko mata ta fara a gidan su to akwai me yi akwai kawa to wannan alakin iyaye ne ko alakin masu kula saboda a cikin fadarkar harkar shi mai goyi akwai matakai kwaya uku da turanci akwai abin da muke kira prevention wato kariya ya za ka kare yaro kaje shiga wannan harka ita kuma kariya na a cikin ta akwai reshe kwaya uku akwai kariya ta family wato ta iyali kenan akwai kariya ta makaranta wato school prevention kenan akwai kuma kariya ta unguwa wato community prevention kenan to idan waɗannan yaro ya rasa waɗannan abubuwa uku din, to dole ne ka same shi cikin shan miyagun ƙwayoyi. Ba wai din riba ba, din komai ba. Waɗanda suke yin sha makaranta ana fara gaya musu ne in ka sha zaka samu, zaka yi karatu, ko yau zamu kwana biyu bacci ba ka sha, wannan zai hana ka bacci. Waɗansu su kuma sukan akan ba su shawara ne sha, suna cikin damuwa kamar mata. Mafi yawancin abin da ke sa mata shan miyagun ƙwayoyi, shan mu'amali da miyagun ƙwayoyi, damuwa, saboda suna damuwa. Za a ce kika sha mijinki baya nan ko wani ko an dame ki, zaki samu ki bacci ki kwanta ki huta. Daga nan ne waɗansu ko matasa kuma wanda a aiki ne ke na gajiya da yawa, sai a ce ai ban gama aiki na ba ko kuma ba abuna ba, amma an ka sha alabukun da likin kodo na mu a ai za ka ƙara awa ɗaya biyu ko kana abuna. Duk wanda kan shi cikin shan miyagun ƙwayoyi yana sha ne da niyyar ta amfani shi, amma saboda muguwar shawara sai kuma ya faɗa cikin halaka.
To mun kare wannan ƙungiyar ta kai ina nan ayyuka irin waɗannan har jihohi wajen goma sha kaci ko aikin ba zai yi ba sai da kuɗi, ta ina kuke samun kuɗin gudanar da aikin ku?
To a gaskiya a yanzu dai magana da muke mal nasu, a yanzu ba mu da wata hanya ta kamaimai ta wacce muke samun kuɗi. Alhamdulillah abin da ya bani ƙarfin yin wannan abu kuma na sadaukar da kaina akan zan yi shi matuƙar ina raye insha Allah. Da na fara tunanin wannan kafa wannan ƙungiya sai na fara tuntuɓar mutane, to ikon Allah duk mutanen tuntuɓa sai na sami su cewa su ma kamar suna da tunanin irin nawa. So muna yin abu ne a yanzu dai, muna yin abu ne da ƙarfin jikinmu, don duk lokacin kamar last taron da muka yi a Kano a Disamba a watan 12, mafi yawancin mutane suka daga jihohi daban-daban, wallahi kowa ne daunayin kanshi. A lokacin ma da zan ba waɗansu makwanci su suka yi a duk tarukan zai, har yanzu ina mu'amala saboda da mutanen da suke da ra'ayi. Saboda kamar kasan kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu a Najeriya suna da wahalar wani ɗauki kuɗi ya basu, saboda yadda aka ɗan samu matsaloli, waɗansu ƴan damfara ne, waɗansu ba ƙwayoyi, so sai an ga me kake a ƙasa. So dai muna iya ƙoƙarinmu, tunda wannan abu ne wata gudunmuwa ce muke so mu bayar a cikin al'umma. A yanzu dai ba mu da wani takamaimai na hanyar da muke samun mutane abokanai da nasu aiki so suke taimaka da waɗansu abubuwa.
Amma an san irin waɗannan ƙungiyoyi kan samu tallafi daga ƙasashen ƙetare. Ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare ko hukumomi ko gwamnatoci na ba da taimako
a yi. A yanzu a cikin irin wannan taimako akwai wata drug free world, su wannan ba kuɗi suke ba, amma suna ba material ne, kaya ne, takardu wanda za su ilmantar da mu. Amma ban da su ba mu da waɗansu, muna ta ƙoƙarin neman haɗin gwiwa da abin da waɗansu. Abin yana da wahalar sha'ani a Najeriya irin wannan, idan baka da wani wanda ya tsaya maka, wanda zai maka abu, zai ce da shi, gashi yana da matuƙar sha'ani. Mun fuskanci matsaloli da dama, ko taro da muka yi a Kano zaka ga cewa kai taro kana son ka faɗa ka mutane, manyan mutane ba sa zuwa. So yana da wahalar sha'ani, amma dai wannan baya ba mu, ni dai baya bani tsoro. Abinda na sa a raina zan yi, kuma na san insha Allah za mu samu nasara.
Wannan mutane mun gode kwarai da gaske, thank you, na gode.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya, ni ce taku Binta Esaro da na haɗa shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shiri.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jarida da Punch ta rubuta shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban majalisar dattijan Najeriya da na wakilai suna mika ta'aziyarsu bisa rasuwar wasu manyan hakimai a masarautar Zazzau, da suka hada da Yan Zazzau Alhaji Bashir Aminu da Talban Zazzau Alhaji Abubakar Fati, wanda dukkanin su suka rasu a ranar Juma'a da ta gabata. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hannun kakakinsa Malam Garba Shehu ya bayyana rasuwar Yan Zazzau Aminu Talban Zazzau Fati a matsayin babban rashi ga masarautar Zazzau da ma Najeriya baki daya. Har yau dai muna jaridar ta da Punch, inda ta rubuto sananan lauyan nan mai fafutukar hakkin bil'adama Mr. Femi Falana na cewa za su shigar da kara don gane da kamun da jami'an tsaro suka sake yi wa mallafin jaridar Sahara Reporter Omoyele Shehore. A cewar lauyan Shehore, har yanzu ana ci gaba da tsare shi a hannun jami'an 'yan sanda, inda kuma yake zargin an gallaza mishi azaba, da cewa dai an baro likitansa yana duba shi amma an ji a amince da bukatar bada belin sa sai kuma jaridar Dizze da daga cikin manyan labaran jaridar Dizze na cewa gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya shawar washin kammala dukkanin ayyukan da gwamnatin su fara kafin sauka daga kan karagar mulki a shekara ta 2023 jaridar Dizze ta ruwaito gwamnatin Sani Bello na bayyana hakan a jawabinsa na sabon shekara ga al'ummar jihar ta Neja inda ya kira gare su da su gaba da hakuri da kasancewa masu bin doka da oda yana mai cewa gwamnatin sa ba ta tashi tsaye wajen kare al'ummar jihar daga duk wani hari da yan ta'adda za su kawo jihar sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa ko kadan margayi yan zazzau Alhaji Bashir Aminu ba wanda ya kashe shi ji dan margayin jaridar Daily Trust ya tarwaito dan margayin Shehu Iyas Ido na cewa babu kaushin gaskiya game da radin da ake bazawa a Zariyan da kuma sauran jihohin Najeriya cewa wasu ne suka yi sanadiyar mutuwar tasa yana mai cewa mahaifin nasu ya yi mutuwar Allah da annabi ne lokacin da ya kai wata ziyara aiki a jihar Legas a ranar Asabar ne dai aka yi jana'izar margayi Iyan Zazzau a babban masallacin Sabon Gari na Zariya inda kuma aka rufe shi a gidansa sai kuma jaridar da Bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangar na cewa yanzu haka jami'an tsaro a kasar hadaddiyar daular Larabawa na ci gaba da kamawa da kuma tsare yan Najeriya a wani shiri da suka kaddama na tsare bakin haure musamman yan nahiyar Afirka daya daga cikin wanda aka tsaron ya shaida wa jaridar Vanguard cewa duk kokarin da suka yi na tuntubar ofishin jakadancin Najeriya domin ta kawo musu agaji lamarin ya tsira ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya
yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na daukar matakai don hana gwamnatin Cuba yin amfani da kudade wajen cin mutuncin mutananta da kuma amfani da kudaden don tallafa harantacciyar gwamnatin Nicolas Maduro ta Venezuela. Gwamnatin kasar na amfani da hanyoyi biyu masu ban tsoro musamman don sa hannayenta kan kudaden kasar. Tana satar kudade da kyaututtukan da dangi da abokai da ke zaune a wajen Cuba kuma ƴan kasar take aikawa. Mukaddashin mataimakin sakataren harkokin yammaci Ambassador Michael Kozak ya ce Cuba ita ce kasa ɗaya tilo a yankin da sojoji ke karɓar wasu kudade. A wani taron tattaunawa na musamman kan damuwa da ake kan take haƙƙin dan adam a Cuba. Rundunar sojin kasar Cuba tana kwace kudade don wasu manufofinta. Tana amfani da wasu a Venezuela da kuma kirkirar wasu harkokin kasuwancin da suka gaza. Suna kuma daukar kasansu tare da tilastawa mutanen Cuba yin amfani da abin da ya rage wajen sayo kayayyaki a farashi mai tsada daga shagunan da ke karkashin ikon gwamnati. Domin dakatar da wannan al'ada, Amurka ta rufe wa sojojin Cuba hanyar yin amfani da sarrafa kudaden shigarta. A lokaci guda, Amurka ta bar sarari da kudade za su ci gaba da zagayawa ta hanyoyin 'yan kasuwa da fararen hula. Har ila yau Amurka na kare wayar da kan kasashen duniya game da hanya ta biyu da gwamnatin Castro ke amfani da ita domin samun kudade ta hanyar cin zarafin kwararrun likitocin da ke aikin kula da lafiya a kasashen ƙetare daga Cuba. Wannan wata hanyar kasuwanci ce ta samun riba wadda ita ce babbar hanyar samun kudin shiga ga gwamnatin Castro, a cewar Ambassador Kozak. Gwamnati ta hana ma'aikatan lafiya ta kashe 90% na albashinsu, albashin da likitocin ke samu amma ba su taba gani ba. Kasar Amurka na aiki don kare likitocin yayin da ta yanke wannan hanyar samun kudi ga gwamnatin. Kasashen da suke karɓar bakuncin ma'aikatan Cuba ya kamata su sanya albashin kwararru kai tsaye a cikin asusun na bankinsu na kashin kansu maimakon miƙawa gwamnati. Kuma wasu kasashe sun nuna cewa za a iya yin hakan duk da turjiya daga gwamnatin, a cewar mukaddashin mataimakin sakatare Kozak. Mun mayar da hankali kan hana gwamnatin Castro albarkatun da take amfani da su wajen daukar nauyin danniyarta a Cuba da kuma Venezuela. Kuma mun yi hakan ne ta hanyar sanya takunkumi da za su shafi sojojin Cuban da tsaro da kuma cibiyoyin leƙen asiri, a cewar shi. Muna da nufin karfafa kungiyoyin farar hula na Cuba da kamfanoni masu zaman kansu amma ba gwamnatin Cuba mai danniya ba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.